نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مدى ساكة سادوا أولنا مسلة ميتالك البركة مسلة عثمان ابن عفان wanda yake nan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na litinin daren talata yau 17 ga watan zulqa'ida hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Furqan bayin al-haqq wal-butlan wallafar babban malamin nan Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na uku da muke cikin tarjumar Sheikhul Islam ibn Taymiyyah wane ne Sheikhul Islam ibn Taymiyyah mun dan fadi wani abu da ya danganci rayuwarsa kamar yadda muka fada ko muka yi tananatawa cewa rayuwar bayan Allah irin waɗannan rayuwa ce wacce take mai fadin gaske mai girman gaske ko da ba su yi shekaru da yawa a duniya ba to zaka samu cewa sun yi ayyuka masu yawa da gaske in ka zo zaka lissafa wato abubuwan da suka yi a rayuwarsu zaka dade kana magana akai to ballantana kuma wanda Allah subhanahu wataala ya jinkirta masa har ya kai wani munzali na rayuwa saboda tarjumar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah abin da yana faɗi sai dai mu faɗi wasu abubuwa waɗanda za su iya zama izina da darussa a ciki abin da yake za mu yi magana akan sa dangane da rayuwar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah jarraba da yayi ta shiga cikin ta da Allah subhanahu wataala da mu haka ya kaddara rayuwar gaba daya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya halicci rutuwa da rayuwa dan ya jarrabe ku wane ne mafi wanda yafi kyautata aiki wa nabluwakum bi sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un saboda haka rayuwar gaba daya jarraba ce kowa ma yana cikin jarrabawa da irin kuma yanayin da jarrabawar sa za ta kasance sannan kuma muminai ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa muminai zai jarraba su saboda imanin su ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun saboda ka ubangiji subhanahu wataala ba zai bar mutane ba babu tare da jarraba ba to ballantana kuma waɗanda suke cikin wata gwagwarmaya ta tabbatar da gaskiya da yaƙar ƙarya da tabbatar da adalci da tabbatar da haske a cikin al'umma babu shakka waɗannan ƙalubalensu sai ya fi kuma na sauran muminai kowane mumini yana cikin jarraba na farko dai rayuwar gaba ɗaya kowa yana cikin jarraba da mumini da wanda ba mumini ba sannan kuma mumini yana cikin jarraba kowane ne shi saboda imaninsa sannan kuma waɗanda suka fito wajen gwagwarmaya da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da ƙoƙarin gyara abinda mutane suka ɓata to su kuma waɗannan har ila yau suna da wata jarrabar ɗoriya akan wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda aka muka ji tun tasowarsa tun yana ɗan ganganinsa Allah subhanahu wataala ya yi masa zaɓin shiga cikin wannan tafarki na neman ilimi da kuma ilmantarwa da karantarwa da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala har ma da jihadi to saboda haka Sheikhul Islam ya samu irin abin da ya samu na jarraba wanda Allah subhanahu wataala ya yi wa annabawa النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل waɗanda suka fi shiga tsananin jarraba su ne annabawa sannan wanda ya fi kwatanta bin hanyarsu sannan wanda ya fi kwatanta bin hanyarsu gwargwadon yadda mutum yake da rabo ko kaso a cikin gadan annabawa gwargwadon yadda jarrabarsa za ta kasance irin su Ibn Taymiyya alayhi rahmatullah sun samu kaso mai tsoka daga cikin wannan gado na annabci saboda haka ya zanto ya shiga jarraba iri-iri za mu faɗi wasu daga cikin abubuwa da suka faru a rayuwarsa da dukkan gabaɗayan rayuwarsa haka take daga wannan zuwa wannan daga wannan sai wannan to amma dai za mu faɗi wasu kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru a rayuwarsa akwai jarraba da ta faru gare shi tun lokacin yana ɗan shekara 32 kamar yadda mun faɗe ta a baya ta wannan banasare da ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin jama'a mutane suka yi ca a kansa Ibn Taymiyya da wani malami da ake kira Zainuddin al-Fariqi Abdullah ibn Marwan malami ne daga cikin malaman Shafi'iyya kuma ɗaya daga cikin masu fatawa a Dimashq ɗaya daga cikin almajiran Ibn Salah kuma malami ne na Izzuddin ibn Abdussalam Zainuddin al-Fariqi da shi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyya suka je suka samu kamar magajin gari wanda shine Izzuddin Aibak kuma shine magajin garin Dimashq suka je suka gaya masa ga abin da ya faru ga wani ya zagi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a bainar jama'a ko mutane sun shaida wannan basaraki ya ce a zo a zo da shi to shi kuma sai ya je ya nemi mafaka a gurin wani da ake kira Assaf wani ne wanda ya shahara da bawa mutane kariya ko da ba su da gaskiya yana danganta kansa da sharaftaka saboda haka sai ya je ya nemi ya ba shi kariya shi kuma ya taho da shi da niyyar za su je ya kai shi gaban mai gari a hanya mutane suka fara suka taru suna zaginsa sai shi wannan mai bashi kariyar sai ya ce wannan ya fi ku haza khairun minku to wannan ta sa mutane suka ƙara fusata suka shiga jifansu da zagi har ma dutsen da aka jefa ya samu shi wannan banasare to bayan an je gaban shi wannan basarake shi basaraken ne aka yi ƙoƙari shi wannan mutum ya shiga ya fita aka samu wani abin da zai kubutar da shi wannan banasarar cewa ai su waɗanda suka ba da shaida a kansa maƙiyansa ne sun shaidar maƙi a gaban alƙali ba a aiki da ita idan wani ya zo ya ba da shaida lauyanka ya gano cewa maƙiyinka ne da man can akwai wani abu ƙiyayya wata tsatsama a tsakaninku to za a gaya wa alƙali zai soke wannan shaidar saboda haka sai ƙoƙari aka ce waɗannan da suka ba da shaida akan wannan mutum dama maƙiyansa ne saboda haka sai aka soke wannan tuhuma to bayan ya tafi kai basaraki shi wannan Izzuddin sai ya sa aka kirawo Ibn Taymiyya da shi wannan malami Zainuddin al-Fariqi wannan malamin Shafi'iyya sai ya sa aka kirawo su da wasu mutane ma tare da su aka yi musu bulala ma'ana sun yi masa ƙazafi sun tuhume shi da abin da ba bai yi ba aka yi musu bulala da wasu mutum shida sannan aka je aka tsare su to shi kuma wannan banasare labari ya je masa ga abin da aka yi sai ce ya musulunta ya ce ya musulunta aka dawo aka gaya wa shi mai sarake sarake ya tara wa malaman Shafi'iyya fuqaha na Shafi'iyya ce ya yi fatawa cewa shin idan mutum ya zagi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya yi wani abu na ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musulunta wannan zai tsare jininsa sai suka ce su a mazhabanmu wannan zai tsare jininsa sai aka kawo shi Zainuddin al-Fariqi wanda aka tare su tare da Ibn Taymiyya ya tabbatar da cewa haka yake a mazhabansu ta Shafi'iyya saboda haka sai ya ce to wannan ya nuna cewa wannan mutum tunda ya riga musulunta shikenan to a yadda wasu gurare suke rubutawa daga baya na kula cewa akwai kuskure da ake cewa shi wannan banasare ya nufi makka ɗan uwansa sun kashe wani ɗan uwansa ya kashe shi yadda na gani a cikin littafin alwafi bil wafiyat na safadi da tarihul islam da malamin sa az-zahabi shi wannan as-saf din ne shi wannan mai bashi kariya din shine ya tafi zai tafi hanyar makka wani ɗan uwansa wanda ake kira jamaz ibn suleiman ya tare shi ya kashe shi so ba wai wancan ba nasare bane abin ya faru gare shi aka duba tarjamar shi as-saf din a cikin tarihul islam za a ga wannan to a daidai lokacin da ibn taymiya ya rubuta littafin sa as-sarimul maslul ala shatimir rasul saboda haka ya rubuta shi yana da wannan shekaru shekara 32 a shekara ta 698 an aikowa ibn taymiya tambaya daga hama hama gari ne a cikin ƙasar siriya har yanzu sunansa kenan hama aka aiko masa tambaya game da sifofin allah shin ana tabbatarwa da allah sifofinsa gaba ɗaya kamar yadda suke koko ana tabbatar da wasu a yi tawilin wasu kamar yadda yake a mazhabar ash'ariya da maturidiya da wasu daga cikin mazahib na aqida ibn taymiya ya ba su ansa a rubuce kamar yadda ya saba cewa sifofin allah ana tabbatar da su gaba ɗayansu ba tare da rarraba su ko karkasa su ba illa iyaka ana tabbatar da su ne bisa yadda ya dace da zatin ubangiji subhanahu wataala da tsarkinsa ba tare da kwatanta shi da wani daga cikin halittarsa ba to wannan ansa sai ta fusata a sha'ira waɗanda suke nan da ahlul kalam mutakallimun sai suka fusata ganin wannan ansa ta ibnu taymiya ibnu taymiya da zarar ya yi rubutunsa ya waikewa dadda da yake watsuwa ko duk da cewa wancan lokacin ba buga littafi ake kamar yanzu ba da za a buga ɗaruruwa in kana son littafi sai dai ka je kasuwar ƴan littafai ka ba da kuɗi a zauna a kofa a kofe maka a kofe maka a baka to amma duk da haka littafai ibnu taymiya yawo suke haka wannan ansar da ya bayar sai ta zama ta fita sai waɗannan malamai suka ga cewa ya sabawa abin da suke karantarwa na cewa sifofin allah ba duka ne ake tabbatarwa da allah su ba akwai waɗanda ake tabbatar masa da su akwai wanda kuma ake musu tawili a canza musu ma'ana daga zahirinsu su koma wata ma'ana daban to wannan da ta fusata su suka zo suka kawo kukansu zuwa ga ibnu suka kawo kuka akan haka aka nemi ibnu taymiya zo ya kare kansa sai ya fahimci cewa ba magana ce ta ya kare kansa ko abin nan ba wulaƙanci kawai yake so ai masa sai yake zuwa da yake zuwa daga baya ya yi huɗubarsa a masallaci kamar yadda ya saba yana darasi din juma'a na tafsir a masallaci a nan jami'ar ubawi da ke dimashq ran asabar su malamai da alƙalai suka sake kiran shi suka zo aka zauna suka yi masa tambayoyi akan abin da ya rubuta a cikin littafin nashi ya ba su ansa abinda ba su gane bai ganar da su abinda suka masa mummunar fahimta ya nuna musu ga abinda ake nufi suka ce sun gamsu da wannan saboda aka ba shi da wata matsala sai ya tashi ya tafi bayan wannan aka sake kiran shi ya kuma zama na biyu aka karance ita wannan fatuwal hamawiyya din tashi tun daga farko ta har karshen ta tun safi suke zaune har sulusun karshen sulusun farko na dare to kamar ka ce karshe wajen sha ɗin dare suna ana karanta wannan har yasa aka sauke ta kuma ana ta munakasha da sauransu aka ce babu komai to ba nan ibnu taymiya ya ci gaba da harkokinsa ya samu karɓuwa ƙwarai da gaske a wajen masu mulki musamman ma bayan abin da ya faru na yaƙar tatar da ya jagoranta bayan wasu da dama daga cikin masu mulki da manyan gari da wasu alƙalai duk sun gudu sun bar Dimashq amma shi ya tsaya ya ga ya jagoranci runduna ta sojojin ƙasar da kuma sauran jama'a aka dirkaki tatar kuma aka yi nasara a kansu kuma aka ga jarumta iri-iri da ya nuna a cikin wannan sai ya ƙara daraja sosai a cikin dimashi wannan fadan su da ta tare shekara ta 1700 ne shekara ta 1700 lokacin da shekara 39 to wannan ya tsara masa matsayi sai ya zamana masu gari sun sake sakan masa mara wajen al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar yana aikin hisba kai da fata saboda in an samu wadansu wadanda suka yi laifi za a yi musu wani horo zai bada fatawar a yi musu horon a aske musu gashi wasu a yi musu kwalkwabo a yi musu bulala wanda ma suka yi abin da ya cancanci kisa ya yi fatawa a kashe su to wannan ya sa wato su sauran malamai suka shiga masa hasada kwarai da gaske ganin irin yadda ya samu karɓuwa matuƙa da gaske a wurin su abin nan masu mulki musamman ma akwai wani basaraki a lokacin da ake kira Saifuddin Jagan da turke ne ya karɓe shi hannu kwarai da gaske kuma yana da kyakkyawar aƙida sannan akwai wani alƙali Shafi'i ne na ce da shi Imamuddin Shafi'i shi ma yana da kyakkyawar aƙida kuma shi ma ya fahimci Ibn Taymiyyah galibi in aka zo ma zaman shi ne yake jagorantar zaman kuma da shi ne ake yanke hukuncin cewa Ibn Taymiyyah ba shi da wani laifin da har za a tuhume shi to sai a can Masar kun san lokacin daular Mamalik ne akwai babban sarki wanda shi yake mulki amma sauran garuruwa na musulmi kuma suna karkashinsa wanda duk yake wata ƙasa ana abin da yana mulki ana kiran shi na'ibu sultan wato kamar wakili ne na shi wannan sarki na gaba daya kamar ka ce gwamna ne shi a inda yake ko kuma chairman ne a cikin state ga gwamna akwai chairman to saboda haka can a Masar can ne fadar masarauki babban sarki take to a daidai wannan lokacin sai Ibnu Arabi abin da afwan Nasiruddin al-Bambaji sai ya bayyana wanda shi kuma mutum ne mai tsananin son Ibnu Arabi Ibnu Arabi al-Hatimi wanda an san shi shi yana da aqidar aqida ta wahdatul wujud ta cewa kowa Allah ne wato dai mu ce dan hakika shi dan hakika ne zaka ce dan hakika an san me yake nufi masu nuna abubuwa komai sai su Allah ne kowa mun Allah ne to shi Ibn Arabi yana da wannan aqida shi kuma Nasiruddin al-Mambaji yana girmama shi matuƙa da gaske sufi ne kuma ya rungumi aqida irin su Ibn Arabi su Ibn Sadruddin al-Tilmisani al-Qunawi da sauransu Ibn Sabi'in to sai labarin sai ya zo wa Ibn Taymiyyah cewa ga wani can yana yaɗa aqidar Ibn Arabi a Masar shi kuma Ibn Arabi ya samu karɓuwa a wajen sarakunan Masar afwan ba Ibn Arabi ba Nasiruddin al-Mambaji saboda mutum ne mai gudun duniya mai zahirinsa haka da wara'u da sauransu saboda ka ya samu karɓuwa matuƙa da gaske to sai aka zo aka gaya wa Ibn Taymiyyah cewa akwai wani mutum ya bayyana a Masar ga kuma irin aqidarsa ga shiga-shiga shi abin da yake yadawa Ibn Taymiyyah sai ya rubuta masa takarda mai sadara 300 a ciki ya gargade shi ya ja hankalinsa ya tuba ya daina wannan aqidar ya kaza ya aika masa shi kuma da ya gani sai ya fusata to shikenan sai ya je ya samu sarki sai ya ce to ga wani can ya bayyana a Dimashq ya tara mabiya saboda Ibn Taymiyyah ya samu dimbin mabiya kusan duk gari kowa yana san shi musamman ma bayan abin da ya faru na tsayawa a ga cewa an hana ta tara shigowa da mashi barna kamar yadda suka shiga wasu garuruwa wannan ta sa ya samu karbuwa ka so shi matuƙa da gaske to sai da ya aika masa wannan takarda ya ga wannan takarda ga shi gargadin da yake masa sai nan da nan ya je ya samu sarki sai ya ce to ga wani can ya bayyana a Dimashq ya tara mabiya kuma ya nemi su yi masa mubaya'a yana so ya tsige ka ya kafana shi ya kafata shi daular daman su masu mulki in ana so a tsorata su to ai magana za a sauke su da kan kujerarsu saboda haka ya fahimci wannan ita ce gabar da in aka kama za a ci nasara saboda haka ya je ya faɗa masa shikenan sai ya aiko ya ce a kawo masa Ibn Taymiyyah da ya aiko shi abin nan shi na'ibu sultan da yake Dimashq da aka ce aka sai ya ce sai ya ki yadda ya tura shi ya ki yadda ya tura shi ya ce wannan mutum da ake cewa ana tuhumarsa mun zauna da shi malamai sun zauna da shi fuqahu sun zauna da shi amma babu wani abin da suka yi samu na laifi a tare da shi wannan zaman ba an yi shi ne a shekara ta 1698 yanzu kuma ana magana shekara ta 100 abin nan shekara ta 705 kaga bayan da shekara hudu sai sake dawo da magana sai ya dauko maganar fatwal hamawiyya sai ya ce gashi amma bukatar sa shine ai maka juyin mulki a raba ka da mulkinka sai ya tsorata shi da Ibn Tumar a Maghrib wanda shi ma ya fito da siga ta malinta ne amma yayi karfi har ya habbare daular ta Murabitin ya kafa tashi daular ta Muwahhidi yace to irin abinda Ibn Tumar yayi a Maghrib shi yake so yayi a Mashriq saboda ka a bashi to da aka aika wa shi wancan na'ibin sarki da yake Mashriq yace a'a wannan magana mun gama ta an zauna da Ibn Taymiya har sau biyu kuma ba iya samun shi da wani laifi ba duk abinda ake zargin sa da shi ya kare kansa sai yace ba zai tura shi alkahira ba to sai wannan dan sako da aka turo sai ya je ya samu shi wannan na'ibin sarki sai yace kaga in ka ban mutumin nan kai ma fa sai ya raba ka da kujeran nan domin muna da labarin irin kulle-kullen da yake har ma an masa mubaya'a saboda haka za ka zo ka yi nadama sai ya kara tsorata shi shi ma da batun mulkinsa saboda haka sai ya tsorata nan da nan sai ya tura Ibn Taymiya da Dimashq abin nan Al-Qahira a can aka je a wannan lokacin ne aka hada shi da su Ibn Zainuddin Ibn Makhluf ba maliki ne amma yana da bakin tarihi wajen saurin zubar da jinin mutane yanzu nan zai yi hukunci yanke ma wani hukunci abin shekara 33 yana kan kujerar alƙalanci amma kuma irin fatoyin da ya rika yi ana yanke wa wasu hannu ana kaza abin ya sai aka danganta hukuncinsa zuwa ga Ibn Taymiya hukuncin Ibn Taymiya zuwa gare shi lokacin da aka Ibn Taymiya lokacin da ya bayyana a gabansu sai zai yi magana sai aka ce a'a mu ba magana muka kira ka kai mana ba muna tuhumar ka ne kuma laifinka gashi ai dole ne ya kare kansa saboda haka da ya fara innal hamdulillah sai shi Ibn Makhluf ya daka masa tsawa ya ce kaga ba hudu ba za ka yi mana ba ba mu zo nan ka yi mana hudu ba sai Ibn Taymiya ce wai wane ne alkalin ne da zai mun hukunci sai aka ce Ibn Makhluf ne aka nuna shi mai daka masa tsawa sai ce to ai wannan da shi muke rigima ya za a yi wanda nake rigima da shi kuma shi ne alkali na to karshe dai ba iya abin da aka yi wa Ibn Taymiya ba iya tabbatar da komai ba aka ce a je a tsare shi aka je aka tsare shi shekara ta 705 har zuwa ta 707 kaga wata biyu har zuwa wata abin da Rabiul Awwal shekara ta 100 wato tun daga Ramadan na wata na shekara ta 705 har zuwa Rabiul Awwal na shekara ta 707 yana tsare shekara biyu da wasu watanni to daga baya aka sake shi akwai abubuwa da suka faru ba kafin dai a sake shi to amma da kan abin ya tsawo a shekara ta 707 lokacin Ibn Taymiya na shekara 46 aka fitar da shi daga kurkuku to anan Ibn Taymiya ya rubuta littafinsa الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم فصوص الحكم من ابن عربي سي مسوان الردي من كرم همغسكي دان دان سي سوفا يكم هنكال سي تاشي سي سكا تلالي اي دي دزا ابن تيمية دينا مغانا اسان يد دزا اي شروع سو راكا اكا نيمو ابن تيمية انا الوك تنبينا مصر انا مصر باقا سكيش ياتي قبل درسة دواز الزكا يجينا يجينا saboda haka da ya zo musu raddi can ya gaba rikici da asha'ira kuma sai ga sufaye su ma ya shiga wani rikicin da su ya taɓa Ibn Arabi to shine nan suka ce lalle lalle a dauki mataki akan sa to shine aka kirawo shi aka bashi zabi zabi uku ko dai ya tafi Dimashq ya koma can inda ya fito su ho suka kashi ya koma can inda ya fito ko kuma ya tafi Iskandariya ko kuma ya zauna abu a maida shi kurkuku ana al-Qahira wato ko dai ya tafi Dimashq ko Iskandariya ko kurkuku ya zaba daya Ibn Taymiyyah ya ce a shi akai shi kurkuku asjidu ahabbu ilayya bima yad'una ila to sai dalibansa da masoyansa suka ce a amala bai kamata a ce a maida kai kurkuku ba musamman kurkukun da suke kai shi kurkuku ne infiradi shi kadai dan sai da ma aka din tausaya aka sa wasu ƴan uwansa guda biyu Sharafuddin da Jalaluddin cewa su zo su yi masa da Abdurrahman da Abdullah su zauna da shi suna masa hidima wanda alfarma aka yi masa daga baya aka yi shi wani kurkuku a Job wani kurkuku mai mummunan suna mai wari mai duhu nan aka je aka rufe shi saboda aka yi ce shi a mai da shi kurkuku to nan dalibansa da masoyansa suka ce a bai kamata ka koma kurkuku ba gara ka tafi Dimashq bayan sun ba shi wannan shawara sai ya yarda ya fita ya kama hanya zai tafi Dimashq sai su waɗanda suka kai ai wannan ko ya je Dimashq dai ba kyale sai ba maganganunsa da rubutunsa duk inda yake za su ai a can da yake yayi ta maganganu har ya zo Masar ko bai an saba da shi a Masar din saboda haka sai suka je suka ga sarki kai yadda da wannan zabin aka tafi a tafi a dawo da shi shine aka je aka dawo da shi aka je aka kuma kulle shi in ka tambaya me yayi babu wani abu da za a cewa gashi yayi to shine yana shiga kurkukun kuma sai ya samu inda aka kai shi wani guri da ake kira Dailam sijinu Dailam aka je aka rufe shi a nan to yana zuwa ya samu mutanen da suke tsare a cikin wannan kurkuku banda wasa da sharholiya ba abinda suke yi nan da nan sai ya tattara su ya ce abinda da kuke bai dace ba ya kamata ku shagalta da sallah da addu'a da istighfari shikenan sai ya buɗa musu halka sai ya maida gurin da zan makaranta kuma dan har tafi wasu makarantun tafi wasu zawoyoyin aka shiga karatu aka shiga abin nan har ta kai ma idan aka saki wani daga cikin zaman sa kurkuku ya kare aka sake shi sai ya ce shi ba zai tafi ba shi a bar shi ya ci gaba da zama a nan to sai al'amarin ya juye su da aka so a yi masa wata ukuba sai aka kuma ya kara samun wani guri da nan ma yake yada da'awarsa ce to a ɗauke shi daga nan a canza shi a maida shi sijinul Iskandariya aka ɗauke shi daga nan aka maida shi kurkukun Iskandariya a shekara ta 709 bayan wata bakwai da ɗauke shi daga wannan kurkuku aka maida shi sijinul abin nan sai ya zamana maƙiyansa da suke ta fafatawa da shi musamman a abin nan a nan cikin Masar ɗin sun haɗa baki da wani da ake kira Al-Jashan Kir Baburas Al-Jashan Kir ɗaya daga cikin manya-manyan komandoji na soja sun haɗa baki da shi an shirya wa Muhammad ibn Qalawun wanda shi ne sarki an shirya masa juyin mulki aka ce da juyin mulki bai yi nasara ba juyin mulki ya dawo abin nan Muhammad Qalawun ya dawo kan kujera sai ya ce to aje a fito da Ibn Taymiyyah saboda ya ga maƙiyansa su suka shirya masa maƙiya Ibn Taymiyyah su suka shirya masa juyin mulki saboda haka sai ya sa aka je aka fito da Ibn Taymiyyah aka ƙara bashi haƙuri aka karrama shi aka mutunta shi aka buɗa masa dama ya ci gaba da karatunsa da ɗalibansa a shekara ta 711 yana shekara 50 kenan a duniya a farkon watan Rajab wani ɗan uwansa mutane suka zo suka samu ɗan uwan shi Ibn Taymiyyah da ake kira Abdullah yana zaune suka ce ga wasu can suna dukan Ibn Taymiyyah a masallaci ya tashi da jama'arsa suka nufi inda masallaci suke kafin ma su je suka samu mutane sun taru wadancan da ake tuhuma da laifin sun gudu sai suka zo shi wannan dan uwan nasa Abdullahi yake cewa to ga mu nan ga kowa jama'a nan muna so ka ba mu izini in cewa kai mu rushe Masar ma gaba ɗaya za mu rusa ta Ibn Taymiyyah ya ce saboda me ce saboda kai ya ce to wannan bai halatta ba bai halatta ku yi haka ba suka ce ka kyale mu to mu je gidajen mutanen da suka yi maka wannan abu mu rama maka in ta kama kisa ma ne za mu yi saboda sun cutar da kai mu kashe su mu rusa gidajensu domin sun kawo rudani sun kawo hayaniya da rashin zaman lafiya cikin al'umma sun kafa cincinu a cikin mutane Ibn Taymiyyah ya ce a'a wannan abin da kuke faɗa bai halatta ba abin da kuke faɗa bai halatta ba sai suka ce to malam yanzu su abin da suka yi maka ya halatta in mu wanda za mu masa bai halatta ba kai abin da suka yi maka ya halatta mu fa wannan abin da suka yi maka ba fa za mu iya hakuri ba mu jure muna gani su zo su ci mutuncinka don haka dole ne mu je mu nuna musu ba su isa ba Ibn Taymiyyah ya ci gaba da gargadinsu yana hana su yana jan kunnensu yana nuna musu abinda suke son su yi bai dace ba kuma bai halatta ba da suka matsa sai ya ce da su kunga abin nan dai ko dai ya zama haƙƙin nawa ne ni aka taɓa haƙƙina ko kuma ku aka taɓa haƙƙin ku ko kuma aka taɓa haƙƙin Allah ba ya wuce haka ko dai ni aka taɓa haƙƙina ko ku ko Allah to idan ni aka taɓa haƙƙina na yafi in kuma ku ne aka taɓa haƙƙinku to ku saurare ni in ba haka ba ka ku ƙara zuwa guri na neman fatawa in dai haka za ku saurare ni ba ban isa in gaya muku ba haƙƙin ku ne to ka ku ƙara neman wani abu a gona in kuma haƙƙin Allah ne to ku bar Allah ya nemi haƙƙinsa da yadda ya dace san da ya dace suka ce to yanzu kenan abinda suka yi maka halal ne mutuncin kada suka ci Ibn Taymiyyah ya ce eh abinda da suka yi min watakila ma Allah ya ba su lada sun da kini watakila Allah ya ba su lada ya biya su ta ce to in haka ne ba a kan gaskiya kake ba kenan su ne a kan gaskiya in dai har za su da kika su ci mutuncinka kuma Allah ya ba su lada to su ne a kan gaskiya kai ba a kan gaskiya kake ba tunda ka ce za su samu lada don haka in har haka ne cike nan sai ka rika faɗar irin abin da suke so ka faɗa tunda nasu ne gaskiya sai Ibn Taymiyyah ya ce a abin ba kamar yadda kuke faɗa ba ne tana yi wa ijtihadi suka yi ijtihadi suka yi suka ga abin da nake faɗa ya cancanci a dake ni suka dake ni wanda ijtihadi kuma yana da lada koda ko kuskure yayi irin wannan magana ce ya faɗa game da maulidi aka ce ai ya ce maulidi halal ne to kaga in ka ce in ka ɗauki irin wannan magana tashi sai ka ce ya ce dukan sama halal ne ya ce kad yakunu mujtahidin fa in kanu mujtahidin fa ma'juru za su iya zama da ijtihadi ne don haka ya hana su dai su ɗauki wani mataki haka malaman Allah suke a wannan shekarar an sake cin mutuncin sa anan wasu daga cikin sojoji suka fito cewa su ya ba su izini su je su daukan masa fansa akan abin da aka yi masa Ibn Taymiyyah ya ce a'a ana ma an tasiru li nafsi ni ba na ramuwar gayya saboda kaina saboda an min rama ba na yin wannan a shekara ta 720 lokacin yana shekara 59 kenan a nan kuma a Dimashq bayan ya dawo Dimashq nan ma kuma ya samu wata jarraba a kan fatawarsa ta talaq fatuwar talaq talaqus talaq saki uku a kalma ɗaya ko a majalisi ɗaya sai Ibn Taymiyyah ya dage matuƙa a kan wannan matsalar da ya saba wa malaman zamaninsa da duka mazhabobi hudu na cewa wanda ya saki matarsa sau uku a karo karan farko ce ya sake ta saki uku ko ce na sake ki na sake ki na sake ki yace wannan da a dai yake ba za a lissafa shi uku ba to nan aka yi cha akan sa ce ya saba wa ijma'i nan da nan shi kuma ya dau alƙalamin sa ya shiga rubutu ya rubuta littafai ya rubuta al-furqan bain at-tadliq wal-ayman kaga banda wannan al-furqan da akwai wani kuma sai dai bai babu shi ba har yanzu ba wanda ya san inda yake ya rubuta kuma al-farq al-mubin bain at-talaq wal-yamin al-farq al-mubin bain at-talaq wal-yamin shi ba dubai daga cikin littafin da ake da binan din su to banda su ya rubuta rubuta da yawa koi raddin da yawa subki mujalladi uku ne yanzu wanda ake yi mujalladi biyu manya manya akan yaminu talaka to nan ma aka zo aka ce to ko dai ya dawo daga kan wannan fatawar ya zo ya ci gaba da fatawa da abin da sauran malamai suke fatawa da shi na cewa uku uku ne a kowane yanayi aka yi shi ko kuma ya tafi kurkuku ya ce ku kai ni ku nan ma aka je aka tsare shi akan wannan matsala ce aka wulakanta Ibn al-Qayyim aka ci zarafinsa aka dora shi akan jaki a juye aka ta yawo da shi a kasuwa saboda ya yadda da fatawar malaminsa to aka kai shi sijinul qal'a kurkuku ne akan ganuwar da take kan dutse ta ce qal'a ganuwa ce ba kan dutse to akwai kurkuku kuma akai to aka je aka kai shi a wannan kurkukun sai da yayi wata biyar da kwana takwas da kwana goma sha takwas a nan sannan aka sake shi a shekara ta 227 a da 226 ga sauran shekara biyar su nan kuma aka sake kunno masa wata wuta aka ce ya haramta ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yayi fatawa akan hadisin la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid masjidi hadha wa masjid al-haram wa masjid al-masjid al-aqsa yace to ba a na kargari kawai mutun ya ci da mara ya dau guzuri ya niki gari yayi sallama da iyali da yan uwa yace ya tafi ziyara wani masallaci in ba dayan ukun nan ba yace to wannan hadisin yana da duk wani guri mai alfarma mai daraja ba a nukar gari musamman saboda a je don alfarmarsa da darajarsa ziyararsa in ba waɗannan masallacin kuma to sai aka ce ya haramta ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma cewa yake in ka je ziyarar madina ai ka je ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka je ziyarar madina baka ziyarci a kabarin annabi ba to da je madina zai je kabarin annabi to kuma yana daga gurin da aka ce ka niki gari ka je sai suka ce a'a in mutum ya ce shi kabarin kawai zai je ai ka hana shi to nan ma aka kama shi aka je aka kulle shi saboda wannan a watan sha'ban tare da wasu daga cikin almajiransa sai Ibn al-Qayyim da sauransu a lokacin ne ai ya rubuta littafinsa ar-raddu ala al-ikhna'i littafinsa ar-raddu ala al-ikhna'i al-ikhna'i Muhammad ibn Abi Bakr al-Maliki wani malami ne na malikiya da ya yi ƙaurin suna wajen yi wa Ibn Taymiyyah raddi akan wannan matsala shi ne ya rubuta littafinsa ar-raddu ala al-ikhna'i wanda shi ma an rubaga wani bangare don ba duka bane gaskiya littafin ujuba ne wajen raddi a wannan tsarewar da aka yi masa ita ce tsarewarsa ta ƙarshe a nan kuma ya ci gaba da rubutu to ya yi rubutu masu yawa a nan gurin a wannan tsarewar da aka yi masa ƙarshe shi kenan sai alƙalaminsa mutane kuma suka riƙa tururuwa duk wani wanda wata matsala shi ta taso yana son ansa sai ya je ya nemi izini a kai shi da Ibn Taymiyyah yake ba shi ansa wasu ya rubuta ya aika musu to sai ya zanto littafansa suna ta yawo ga shi a kulle amma kuma littafansa suna ta yawo wasu da kai ya rubuta su ba alƙalam ba komai a hannunsa sai alƙalaminsa sai takardunsa to a shekara ta 728 da suka ga sun rufe shi amma kamar bai rufu ba sai suka ce to duk wani abu da ya danganci karatu a kwace littattafan da suke hannunsa a kwace takaddu a kwace alkalman da yake amfani da su duka kaga ba abinda zai rubuta a hana kuma kowa shiga inda yake ballanta na ayi riwaya da baki to aka hana shi komai to daga lokacin sai ya sai koma kawai tilawa haki sai dai sauka sama da 80 eh a cikin wannan abin da a ta ƙarshe ita ce bai cika ba ina ta 81 ya zo innal muttaqina fi jannatin wa nahar ya nan ya tsaya bai abin nan ba Allah ya karbi nan sa saboda wannan kadan daga cikin gugurmar da ya sha ne akwai wasu munazarat muqabaloli waye da ya tafa ma amma dai waɗannan su ne mahaddat na kurkuku da aka yi shi kuma kowanne kun ji dalili da yasa aka yi shi bai zagi Allah ba bai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zagi wani sahabi ba dan kada wani ya zagi Allah ya zagi manzo Allah ya zagi sahabi ya ce shi ma ni ma ai kun ga haka aka yi Ibn Taymiyyah aka kana shi Ibn Taymiyyah yana kare Allah da manzansa an kulle shi saboda ya sun kai wani da cewa ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kullewa da aka yi masa akwai wannan to saboda Ibn Taymiyyah ya gamu da masu husuma yawanci masu husuma da masu rigima da Ibn Taymiyyah daga cikin malamai ne sai wasu daga cikin sarakuna su ba waɗanda malaman suke zuga su sai wasu daga cikin alƙalai amma mutanen gari duk suna san shi duk mutanen gari suna san shi abinda zai ƙara nuna maka wannan lokacin da ya rasu mutanen da suka fito janaizarsa abinda ba a taɓa gani ba a garin Dimash a tarihin kafata irin ɗan adam irin wannan to kaga da ba yi da masoya ba a san shi da ba za ka ga wannan ba to amma duk da wannan ƙiyayyar da aka nuna masa ya kasance mutum ne mai sauƙin kai mai sauƙin hali mai sauƙaƙƙar mu'amala mai rango mai da yafiya ga maƙiyansa bai taɓa ɗaukan wani ƙuduri na cutar da magabtansa ba duk da yadda suka riƙa cutar da shi har ma suka yi ta sa'ayi na su ga cewa sun zubar da jininsa kawo shi gaban Ibn Makhluf a daidai lokacin da ake wannan tuhumarsa da sifofin Allah cewa yana ya watsar da ash'ariya ai so ake Ibn Makhluf ya masa hukunci da kisa saboda ya abin nan ya shahara akwai wani malami na kirki ne don an yi masa shaida da cewa mutumin kirki ne har Ibn Daqiq al-Idri ya masa shaida da cewa mutumin kirki ne amma aka tuhume shi cewa wai ya yi izgiri da ayoyin Allah irin ko wata magana za a ce ya yi ko wani abu aka dai kawo shi gaban Ibn Makhluf nan da na Ibn Makhluf ya masa hukuncin kisa cewa ya kafarta ya yarda mutumin nan ba yadda bai yi ba aka yi sa shafa Ibn Daqiq al-Id wanda an san shi babban malami ne a Masar Ibn Daqiq al-Id shi da kansa mutumin yake cewa Ibn Daqiq al-Id baka san da ba dan Allah ina hada ka da Allah ka faɗi gaskiya a kaina yace wallahi kai mutumin kirki ne amma wannan bai cece mutumin da ba sai da ya kashe shi sai da yasa aka sare masa kai to saboda akai Ibn Taymiyyah a gaban sa Ibn Taymiyyah kuma ya nuna shi da ɗan yatsa ya ce kai ne abokin rigimana ba za ka yi min shari'a ba abinda za a yi tsato cewa kawai wannan mutum Ibn Taymiyyah gama yawo kawai zai sa hannu kan cewa aje a kashe shi amma Allah bai bashi wannan damar to sai zanto Ibn Taymiyyah shi kuma duk sanda wata dama ta same shi na ya rama to ba zai rama ba kokari yake ya zai yi afuwa idza maridna atainakum na'udukum wa tuznibuna wa na'tikum wa na'tadhiru shine abin da yake yi muna rashin lafiya ko mu za mu zo mu duba ku mu marasa lafiya mai rashin lafiya mu zo mu gaishe ku sannan ku yi laifi mu zo mu ba ku hakuri to irin wannan abu Ibn Taymiyyah yake yi a kisar da muka karanta ta waɗannan mutane da suka zo suka dake shi ƴan uwa da jama'ar gari suka ce a ba su dama su je su rama ka duba irin yadda ya tsaya har ma yake cewa tana yi wa Allah ba su lada waye zai yi wannan a dake shi ce wanda ya dake shi ya samu lada haba to shi yasa lokacin da Ibn Taymiyyah ya samu dama bayan su Ibn Makhluf sun tsaya tare da Jashankir kokarin yadda za a yi mulki ba a yi nasara ba Muhammad ibn Qalawud ya kira Ibn Taymiyyah bayan ya kama su ya danna su kurkuku ya dauko fatawarsu da suka yi ta a kashe Ibn Taymiyyah a rubuce yace kaga fatawarsu akan ka cewa mu kashe ka to yanzu ga halin da suke ciki ba mu fatawa akan su su ga fatawar da suka yi akan ka mu yanzu gashi mun kama su da laifi ba mu fatawa Ibn Taymiyyah bai yadda da wannan ba fada ya tai masa ci waɗannan su ne malaman daular ka waɗannan su ne mutane su ne masu gaya mutane su ne masu kaza in ka kashe su wa zaka samu zaka kashe malamai ya ta masa fada ce ba ka da wasu da suka fi waɗannan ai shi ne alƙali Ibn Makhluf yake cewa ma ra'ayna atqa min Ibn Taymiyyah lam nubqi mumkinan fi sa'i fihi walamma qadira alaina afa anna ce ba mu taba ga irin Ibn Taymiyyah ba ba hanyar da mu ba mu ga mun gama da shi amma shi san da ya samu lagon mu sai ya fe mana a wani lafazin yana cewa ma ra'ayna mithla Ibn Taymiyyah haradna alaihi falam naqdir alaihi wa qadira alaina fasafaha anna wa hajaja anna ba mu taba ga wani irin Ibn Taymiyyah ba mun ziga mun yi ziga a kansa amma ba mu yi nasara ba shi ya samu nasara akan mu ya yafe mana har ma yana tsayawa yana jayayya akan ba mu kariya domin karshe cewa in ne suka yi walafi na yafe musu saboda haka Ibn Taymiyyah duk da zafin da yake da shi yana da zafi musamman in an keta alfarmar Allah yana da zafi amma a karan kansa mu'amalarsa da mutane kuma ba wanda ya kai shi sauki Ibn al-Qayyim a cikin Madarijus Salikin a juz'i na uku shafi na 95 a Dabar Darufa Alamul Fawaid dabar karshe yana magana akan al-futuwa yana faɗan maratibul futuwa yadda mutum zai cika mutum ya zama kamili ya zama mai sanin ya kamata to daga cikin abubuwan da yake faɗa na sharuɗin tabbata ko samun wannan matsayi akwai at-taghaful mutum yayi maka kakau da kai kamar baka gani ba abinda ba wuce yake cewa kaji baka ji ba ka gani baka gani ba saboda ka ayi masa kakau da kai wa arid anil jahili yace to sannan kuma akwai kai ma mutum uzuri akwai kuma kai matakin ka ma masa ihsani bayan ya maka ba daidai ba kai kuma ka kyautata masa irfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa la tastawi alhasanatu wala sayya irfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid amma wannan yana da wahala mutum yayi maka kan abin nan kankara kan kata ko ma kai kuma ka masa na soso ko kai masa ma na biredi to shi yasa Allah ce ma yulqaha illa zaina sabaru illa zu hadzin azim ba kowa ke iya wannan ba sai masu haƙuri na gasken gaske Ibn al-Qayyim yake cewa waɗanda suke da wannan su ne annabawa yace kuma wanda yafi kowa sifanta da wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam in kana so ka ga wannan ka karanta sira annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga misalin irin wannan barjik yace sai kuma waɗanda suka samu wani abu na gadan annabawa ci kowa gwargwadon abin da ya gada yace amma ni a tarihin mutanen da na rayu da su ban taba ga wanda yake da irin wannan dabi'ar irin Ibn Taymiyyah ba je Ibn al-Qayyim a cikin Madarijus Salikin ci ban taba gani yace wata rana yake har ma yake cewa wani daga cikin manyan almajiransa yana cewa wajittu anni li ashabi mithluhu li a'da'ihi wa khusumihi, ina ma zai iya ni in ji shi wannan babban almajiri Ibn Taymiyyah zai iya kyautatawa masoyana, masoyana kamar yadda Ibn Taymiyyah yake kyautata maƙiyansa. Soyayyar kyautatawar da maƙiyan Ibn Taymiyyah suke samu a wajensa, shi yana ga ina ma zai iya masoyansa haka. Ibn al-Qayyim yake cewa wata rana nazo ina na rubu a guje ina masa albishir, wani babba daga cikin maƙiyansa ya rasu wanda ya fi kowa nuna tsananin adawa a kansa, ya fi kowa cutar da shi ya rasu, yana ina zuwa ina gaya masa nan da nan, sai ya daka min tsawa kuma sai fuskarsa ta canza, ya canza min fuska ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wato an musu rasuwa. Nan da nan ya tashi nan take ya ce muje gidansa musu ta'ziya, muje in musu ta'ziya. Ya je ya musu ta'ziya, ya wa iyalansa ta'ziya, ya ce to kun gan da nan zan zama muku a makofinsa, duk buƙatar da kuke da ita ku zo ku same ni, ni mai taimaka muku ne a kanta. Suka yi farin ciki, suka yi farin ciki, suka yi masa addu'a ta alkhairi, suka girmama shi. Shi yasa Ibn Qayyim yake cewa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qattu, tunda nake ban taba ga yana wa maƙiyinsa mummunan addu'a ba. Saboda haka Ibn Taymiyyah ya kasance da irin wannan. Wani daga cikin sarakai da ya ɗanyi wa Ibn Taymiyyah ba daidai ba lokacin rashin lafiyarsa ta ƙarshe, ya shiga inda Ibn Taymiyyah yake, yana ba shi haƙuri, yana neman hanzari, yana neman yafiyarsa, cewa bai kyauta masa ba, ya kamata a ce kaza yi kaza yi ba kaza ba. Ibn Taymiyyah ya ce da shi, duk abin da ka san ka yi min na yafe maka, kai ba kai ba dukkan maƙiyana na yafe musu. Duk wanda ya nuna min ƙiyayya bai san akan gaskiya nake ba, na yafe masa. Ya ce na yafe wa sarki An-Nasir, An-Nasir shi ne Muhammad ibn Qalawun, ce na yafe masa, tsare ni ɗin da ya sa aka yi na yafe masa, domin shi aiki ya yi da fatawar wasu, wasu ne suka yi masa fatawa suka nuna masa haka daidai ne, ya yi aiki da shi, na yafe masa. Saboda haka yana da uzuri, ba ya yi ba ne don karan kansa, ya yi zaton abin da aka zo aka gaya masa gaskiya ne, shi ya sa ya ɗau wannan mataki. Amma Allah ya san ba haka ba ne, ya ce kai dukkan wani ma wanda tsakanina da shi da wani abu na yafe masa, wanda ba zan yafe masa ba wanda yake aduwwan lillahi wa rasuli, wanda yake maƙiyin Allah da manzansa, wannan babu yafiya tsakanina da shi. To haka Ibn Taymiyyah ya zauna a cikin wannan kurkuku ya yi wata abin shekara biyu da wata uku, a ciki ya rubuta a cikin wannan kurkukun zamansa na ƙarshe, ya rubuta wannan littafin da za mu karanta, Al-Furqan bayna al-haqqi wal-butlan. Saboda haka yana daga cikin ƙarshen abin da Ibn Taymiyyah ya rubuta a rayuwarsa, shi ne za mu karanta mu kuma yanzu. Wannan a taƙaice kenan game da tarihin wannan bawan Allah, game da muka faɗa tarihinsa yana da faɗi. Ya rasu a shekara ta 728, yana da shekara 67, yana da shekara 67. Malamai manya suka yi masa wanka, daga ciki akwai Al-Hafiz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi cikin wanda suka yi masa wanka. An masa sallah hasa uku, aka yi masa sallah a cikin ganuwar inda yake, bayan an yi sallah a zahar, wani daga cikin alƙalai abin wannan cikin malaman Hanabila Muhammad ibn Tammam as-Salihi ya ja mutane, aka yi masa sallah bayan sallah a zahar. Sannan aka fito da gawarsa aka ajita a nan masallacin Al-Jami'ul Umawi, mutane suna gari saboda yawan jama'a. anan cikin masallacin bayan sallah azhar sudan ma aka sake masa sallah wanda Alauddin Al-Kharrat shi ya jagoranci sallar mutane suka yi yawa da fifi kasuwanni aka cika da mutane nan ma aka yi masa sallah wanda dan uwansa shi ya jagoranci sallar Abdulrahman sannan aka dau janaizar sa cikin dandazan jama'a aka je aka binne shi kusa da lokacin sallar al'asar an kaddara mutanen da suka zo gurin maza an kaddara da wajen mutum 200,000 wannan a Dimash gari ne karamin gari ka ita duk garin sannan mata 15,000 har a kaman saman gida to wannan da a ce gari ne irin Bagadaza a yawan jama'a to adadin wannan kamar mutanen gari ne duka suka dan an ce mutum uku ne suka yi fitowa su ma suna tsoron jama'a saboda an san su sun yi kaurin sura wajen nuna wa Ibn Taymiyya sana in suka fito wasu za su yi kulikulin kubura da su saboda sai suka yi zaman su shi yasa Ibn Qayyim yake cewa da babu wani abu da yake nuna imama wannan mutum cewa wannan mutum imam ne sai janaizar sa da ya ishe shi alfali ya ishe ya zama abin nan ya zama imam so Ibn Taymiyya wannan a takaice shine Ibn Taymiyya insha Allah darasi na gaba zamu shiga wani littafi na shi na al-furqan bain al-haqq wal butlan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu nada da kuskure Allah ya nuna sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh